إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله دوان مريتنا لتنم قوم قوات رمضان الشيكرة تدبود ايدة تريه دودة أربعين دشدة هجرة من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة زوا مدينة وانده ديلي دا قوم قوات انقوكو الشيكرة تدبوبي ودى عشرين دبير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja a yau insha Allah zamu darasi na goma din ba amanta ba karatun mu na jiya mun cike da karshen aya ta 123 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau zamu tashi farkon aya ta 124 fadin Allah madaukakin sarki wa idhibtala ibrahim rabbuhu bikalimat mai Allah yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل قال إني جاعل قال قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
الله يتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه تنيائن كو أنبتا ومتاننك لوك تندا ربه أي رب إبراهيم وبنجزن النبي إبراهيم ابتلاه يجربيشي معنى يجرب إبراهيم كنا wannan ya nuna Allah madaukakin sarki yakan jarabci bayinsa lafazin al-ibtila a larabci daidai yake da lafazin al-iktibar kuma daidai yake da lafazin al-imtihan shine abinda ake fasarawa da Hausa a ce jarrabawa kalmar ibtila asalinta daga al-bala'u ne bala shine duk wani abu da Allah ya jarabce ka da shi sawa'an mai kyau ko mara kyau akwai bala'i mai kyau akwai bala'i mara kyau wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa balawnaahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un daka akwai bala'i mai kyau shine duk abin da za a yi wa dan adam wanda yake so kana son lafiya Allah ya baka bala'i ne mai kyau kana son wadata Allah ya baka bala'i ne mai kyau kana son mulki Allah ya baka bala'i ne mai kyau ma'ana dangane da kai tunda kana so ya zama mai kyau an gane ko to shi kuma bala'i mara kyau shine duk abin da baka so dan adam ba zai so rashin lafiya ba dan ka rashin lafiya bala'i ne mara kyau ma'ana jarrabawa ce amma wace rai baya so ba ce wa dan adam dadi dan adam ba zai so talauci ba dan adam ba zai so karewar ni'ima ba to wadannan duk bala'ai ne su kuma marasa kyau to Allah yakan jarabci annabawa da dukkanin waɗannan nau'ukan guda biyu na bala'i ko da ya musu kyakkyawar jarrabawa irin wacce dan adam ke so ko kuma ya musu mummunar jarrabawa irin wadda dan adam baya so to amma ko da a ce Allah yayi wa bawa mummunar jarrabawa a wajen bawan ne take mummuna shi a wajen Allah mai kyau ce domin yana da wata hikima idan Allah ya dora maka rashin lafiya baka san rashin lafiya to amma shi yana da hikima a cikin rashin lafiyar da ya dora maka ko dai dan ya kankare maka wasu zunubai ko kuma dan ya kara maka lada to kaga kai ne a tunaninka na dan adam daga jeran hangen nesan ka kake ganin kamar abin bai da kyau to amma shi Allah subhanahu wataala komai nasa mai kyau ne bisa ga ka'idar alkhairu kulluhu bi yadayk washarru laysa ilayk shi Allah madaukakin sarki baya sharri kullun ayyukansa kyawawa ne to daka Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim malamai suka ce jarabawar da Allah madaukakin sarki yawa annabi Ibrahim alama ce daga cikin alamomin soyayya da kauna akwai bambanci tsakanin soyayyar Allah da soyayyar mutane shi dan adam idan yana soyayya ga abin da yake so baya son wani abin ki ya same shi idan kana son mutum baka son wani abu ya same shi mara kyau in kana son mace baka son wani abu ya same ta mara kyau to amma shi Allah ba haka soyayya sa take ba shi Allah idan yana son bawa to sai ta dora masa jarabawa sai ta dora masa bala'ai iri daban-daban shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutane to jarraba su yake yawan yi shi yasa magabata na kwarai idan mutun yayi wata daya biyu bai gamu da wata matsala ba sai ya fara shakka akan imaninsa anya ba istidraji Allah yake masa ba anya ba talalame kamar sake Allah yake masa ba to amma shi Allah in yana son ka kullun zai ta jarraba ka annabawa su Allah ya fi so shi yasa su suka fi kowa shan jarrabawar Allah zalla yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya annabawa su suka fi kowa shan jarabawa jarabawar da ake wa annabi inda za a yi wata al'umma gaba daya sai ta narke sai ta kasa dauka to amma Allah bisa ga hikimar sa ya san imanin annabawa yana da karfi to shi yasa sai yake dora musu manyan jarabawoyi saboda ya san za su jure za su iya shanyewa to annabi Ibrahim yana daga cikin manya-manyan annabawa yana cikin ulul azmi minar rusul bal shine nabiyu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na daya Ibrahim shine na biyu Musa shine na uku Isa shine na hudu Nuhu shine na biyar wannan shine yadda tsarin su yake yadda jerin gwanan su yake to Allah madaukakin sarki yace mun jarabci annabi Ibrahim ka gaya wa mutanen ka labarin ita wannan jarabawar bi kalimatin jarabawar mun masa ita ne da waɗansu kalmomi fa atammahunna kuma ya cika su daidai da daidai daidai da fadin Allah wa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim din da ya cika ma'ana jarabawar da aka yi masa ya ci ta 100 bisa 100 ba wai 99 cikin 100 ba a 100 bisa 100 Allah ya bashi makin sa cikakke Ibn Kasir yace yaqulu ta'ala ubangiji madaukakin sarki yana fada ne munabbihan ala sharaf Ibrahim khalilihi alayhi salam dan ya fadakar da mu mu gane girma da darajar annabi Ibrahim bada dayin sa amincin Allah ya tabbata gare shi
amin
wa anna Allah ta'ala ja'alahu imaman linnas kuma Allah ya sanya annabi Ibrahim ya zama shugaban mutane yuqtada bihi wanda ake koyi da shi fit tauhidi game da sha'anin tauhidi hina qama bima kallafahu Allah ta'ala a lokacin da Allah madaukakin sarki ya dora masa wasu nauye-nauye shi kuma ya tsayi da su min al-awamiri na daga umarni wan nawahi da hanahani to shine Allah yake ba mu labari wai ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu to bayan annabi Ibrahim ya cika waɗannan kalmomi ya ci wannan jarabawa 100 bisa 100 kana sai Allah yace da shi inni ja'iluka lin-nasi imama zan sa ka ka zama shugaban mutane jagoran su wanda za su rinka yin koyi da kai kana sai shi kuma annabi Ibrahim yace wa min zurriyati Allah daga cikin zuri'ata ma ka sa shi wa gabanni wanda za ake yin koyi da su an gane ko to na farko waɗannan kalmomi da Allah yace ya jarabci annabi Ibrahim da su waɗannan kalmomi ne malaman tafsiri suna da cece kuce dangane da su shine Ibn Kasir yake cewa ai bi shara'i wa awamiri wa nawahi an umarci annabi Ibrahim da wasu kalmomi sune bi shara'i'a na shari'o'i baki daya duk wani nayi bari na bari na shari'a shi Allah ya fara dorawa yi kaza yayi bar kaza ya bari yi kaza yayi bar kaza ya bari sai da ya cinye duka ba abinda Allah ya ce masa yi bai ba abinda Allah ya ce masa bari bai bari ba to wannan sune kalmomin a fassara wasu malamai Ibn Kasir yace fa innal kalimat domin lafazin kalimat tutlaqu ana fadarsa wa yuradu bihi al kalimatul qadariyya ana nufin umarni da hani na duniya ba wai na shari'a ba ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da sha'anin na Maryam wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin kalimat ana nufin kalimat qadariyya duk wani abu da Allah ya tsara na rayuwa zai gudana annabi Ibrahim bai saba ba ma'ana annabi Ibrahim cikakken mai bin doka da oda ne baya karya doka to sannan Ibn Kasir yace wa tutlaqu har yanzu ana faɗar kalimat wa yuradu biha shar'iyya ana nufin kalmomi na shari'a ma'ana umarni na Allah da hanahanan sa ba wai umarni na ƴan adam ijunan su ba ma'ana Ibrahim yana kiyaye dokoki na Allah kuma yana kiyaye dokoki na zamantakewa yana kiyaye dokoki na ƙasa domin lafazin kalimat duk kowanne ana iya faɗa ana nufin wancan din to shine Ibn Kasir zai kawo misalin da yake nuna ana fadar kalma ana nufin kalma ta shari'a ma'ana kalma ta dokar Allah wacce ta zo a littafin Allah ubangiji yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika gaskiya ta fuskar labari adalci kuma ta fuskar hukunce hukunce to daka annabi Ibrahim ya cika dukkanin waɗannan kalmomin akwai sabani har ila yau tsakanin malamai dangane dai da waɗannan kalmomin wasu sun faɗi wasu maganganun ba waɗannan ba shine Ibn Kasir ya sake cewa wa qad uktulifa fi ta'yinil kalimati allati iktabara Allahu biha Ibrahima al-Khalil alayhi salam malamai dai suna da sabani game da waɗannan kalmomin bayan abin da muka faɗa yace faru ya an Ibn Abbas fi zalika riwayatun Abdullahi dan Abbas kadai an samu ruwayoyi mabambanta daga gare shi dangane da fassarar kalimat da Allah yake nufi daga Abdul Razzaq sahibu Ma'mar a cikin musannaf ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace ibtalahu bil manasi Allah ya jarabta Annabi Ibrahim ta hanyar dora masa ibada ta aikin haji mana Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam duk dawainiyar alhazai da dawainiyar aikin haji Allah ya dora masa kama daga sa harami daga miƙati kama daga zuwa ayi dawafi kama daga sa'ayi kama daga kwanan mina tsayuwar arfa kwanan muzdalifa jifan jamarat da sauransu kuma yayi su 100 bisa 100 cif-cif da cif-cif bai kuskura komai ba a wata ruwayar dai har ila yau da Abdurrazzaq ya sake rawaitowa daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace ibtalahu bid-dahara a'a abinda ake nufi Allah ya jarabta Annabi Ibrahim da shi shine tsarki tsarkake jiki da tsaftar jiki da kuma tsarki na ibada a yayin yin ibada sai yace khamsun fir ra'si abubuwa guda biyar na tsarkin duk a ka suke wa khamsun fil jasadi abubuwa biyar kuma na tsarkin a jiki suke in an hada goma kenan sai yace fir ra'si na kadin qasfu sharibi datse gashin baki Annabi Ibrahim shi aka fara shar'antawa wannan daga gare shi mutane suka kwaikwaya in dai a shari'ance ne wal madmadatu da kuskurar baki a wajen alwala wal istinshaqu da shakarwa was siwaku da yin aswaki wa farqur ra'si da kuma aske gashin kai to waɗannan su ne biyar wanda suke aka wa fil jasadi na jiki kuwa taqalimul adhfari yanke faratu ko akaifa ko kumba wa halqil anati da kuma yanke gashin gaba a hamata ko tsin yanke gashin gaba wal khitani da yanka ciya wa nadkhul ibdi da tsige gashin hamata wa ghasalu asaril ghaiti wal bawli bil ma da kuma tsarkin ba haya ko bawali da ruwa qala ibn abi hatim ibn abi hatim yace wa ruya an sa'id ibn al musayyib an rawaito daga sa'id dan musayyib wa mujahid da mujahid wa sha'bi da sha'bi wa an-nakhai da ibrahim an-nakhai wa abi salih da abi salih wa abi wa abil jild nahu zalika duk waɗannan magabata sun faɗi irin wannan fassara mana waɗannan kalmomin su ne Allah madaukin sarki ya umarci Annabi Ibrahim da yaje yayi ya aiwatar da su aiwace to da haka sai Allah ya ba masa yace lalle ya cika Ibn Kasir yace wa qaribun min hadha ma sabata fi sahih muslim abin da yake kusa da wannan tafsirar ma'ana shine abin da yazo cikin sahih muslim an Aisha radiyallahu anha daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda qalat Aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace asharun min alfitra abu guda goma suna daga asalin addini sai yace qasfu sharibi datse gashin baki wa ifaqul liha lihiya da cika gemu wasiwaku da aswaki wastinshaqul ma'i da shaqarwa a yayin alwala wa qasul adhfari da kuma yanke faratu wa qaslul baramiji da kuma wanke kwibi wa nabtul ibdi da kuma tsige gashin hamata wa halqil ana da aske gashin gaba wa intiqasul ma to sannan kuma da kamarwa Aisha tace wa nasitul ashira na manta cikon ta goma illa an takuna almadmada amma ina tsammanin kuskurar baki ce qala waqi'u yace intiqasul ma'i ya'ni al-istinja abinda yake nufi da intiqasul ma' shine istinja sarki na ruwa to dai malamai suka ce duk waɗannan abin da magabata suka fassara da shi akan shine abinda Allah ya jarabta Annabi Ibrahim da shi duk za su iya shiga ga baki ɗayan su domin kowanne lafazin kalima yana gaskatuwa a kansa. To shi kuma Allah ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. To sannan wannan yake nuna ashe zaɓin Allah yakan yi shi ne bisa ga cancanta. Kun ga annabi Ibrahim da Allah ya zabe shi ba wai zaben timun dara bane, yace sai da ya dora masa wasu ayyuka sannan ya cika, sannan yace inni ja'iluka lin-nasi imama. Shi yasa Allah yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace da ya aje manzancin sa. In dai kaji an ce wani annabin Allah ne, to lalle akwai wani jarabawa da Allah ya masa, ba dole kowa ya sani ba, amma dai tabbas an yi bisa ga cancanta. Allah madaukakin sarki ya masa zabi sannan ya nada shi wannan mukami. To sannan kuma a cikin ayar akwai abin da ke nuna mana kishi na annabi Ibrahim da kuma kasantuwarsa uba na gari. Domin duk uba na gari ba kansa kadai yake kallo ba, yana kallon wa ƴaƴansa da zuri'arsa da za su biyo bayan sa. Ba wai kai dan ka tsallake ba, a ƴaƴanka ya za su kasance. Bal iyaye na gari wani lokaci su sukan hakura da su ji dadin rayuwa sai su bar wa ƴaƴansu su saci, su su sha wahalar su gyara wa yaran hanya su su zo su ji dadin. To amma za ka samu wasu daga cikin iyaye wannan ba damuwarsu bace ba, su in jifa ya wuce kansu ya fada kan kowa. To kaga wannan kuskure ne farai daga sai. Duk mutumin da ya zama irin haka to bai zama uba na garba. Ka rinka tunanin ya goban ƴaƴanka. Annabi Ibrahim da Allah ya ce zan sa ka shugaba, sai ya ce Allah da ƴaƴana. Mana shi ta ƴaƴansa yake. Shi tunda ya san Allah zai bashi, tunda da Allah ya ce zan bashi, zan baka, ya san ba za ta tashi ba, maganar Allah ba ta canjawa. To yanzu abin da yake roƙo shine ƴaƴana ya Allah, su kuma ya za su kasance, su ma a ba su su. To wannan yana daga cikin nagartar uba na gari, kuma Allah ya amsa masa wannan. Shi yasa Allah ya ce da shi da Nuhu duk mun sanya annabta a cikin ƴaƴansu. An gane ko? Allah ya ce waja'alna fi dhurriyyatihin nubuwata wal kitab. Shi annabi Ibrahim mun sanya annabta a cikin ƴaƴansa, mun yi baiwar littafi a cikin ƴaƴansa. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Kuma wannan addu'ar annabi Ibrahim ita ta jawo wannan. To haka nan bayan yi na kwarai za ka ji cikin addu'o'insu suna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kala sai Allah ya ce da annabi Ibrahim bayan yayi wannan roƙo cewa a sa ƴaƴansa cikin shugabanni, sai Allah ya ce la yanalu ahadi adh-dhalimin alqawrina, ba zai shafi azzalimai ba. Ma'ana su ake nufi da azzalimai? Kafirai, mushrikai. Domin mafi girman zalunci shine shirka. Inna shirka la zulmun azim. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wal kafiruna hum adh-dhalimun. To sai Allah ya ce a alƙawari na kam banda azzalimai. To sai malamai suka ce wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala yakan karɓi addu'a daga cikin addu'o'in annabawa, wasu kuma yana kin karɓa saboda ka'idar inna rabbaka fa'alul lima yurid. Gashi annabi Ibrahim khalilur rahmani ne, badaɗayin Allah, amma ya addu'a Allah ya ce a banda wannan. Kuma dalilin da yake dada nuna haka, annabi Nuhu ya roki Allah bayan Allah ya ki karɓar addu'ar, kuma sai da ya masa faɗa. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. باين أن غمر وان طوفانا cikin wadanda suka halaka har da dan annabi Nuhu, sai annabi Nuhu yake wa Allah magiya, yace ya Allah dana fa yana cikin iyalaina, kuma kace zaka tsiratar da ni da iyalaina, amma na san kai ne mafi hukuncin masu hukunci, kai ne mafi hikima. Sai Allah ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahlika. Nuhu wannan dan baya cikin iyalanka da muke nufi. Iyalanka muna nufin wanda suka yi imani banda kafirai. Innahu amalun ghayru salih, dan shi ba nagari bane, ni kuma bana taimakon bata gari. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Allah ya ce kar ka sake roƙona abin da baka sani ba. Inni a'izuka, ina jan kunnanka, an takuna min al-jahili, kar ka zama cikin jahilai. To ashe kaga wannan yake dada tabbatar maka da Allah shine Allah, duk wanda ba shi ba bawan sa ne. Amma da yawan mutane yanzu idan suna yaban shehunne ko suna yaban wasu annabawa, sai kaga suna nuna kamar annabawan sa'annin Allah ne. Kaji ana wane sai abin da yake so Allah yake yi. To haka ne waye Ubangiji kenan. in ka ce wane sai abin da yake so Allah yake yi to shine ubangijin ko Allah ka karye kaidar inna rabbaka fa'alul lima yuri Allah yana abin da ya ga dama to ashe abin da ya ga dama ba abin da wane yake so ba kenan abin da shi yake so kuma wai har mutun ya rinka jin wannan wata soyayya ce ko girmama annabi wallahi ba girmama annabi bane shirka kake yi da annabawa suna nan su za su fara yakakka akan wannan abu kana daidaita su da Allah Allah ya fi karfin haka kaga a filin tashin alkiyama manzo Allah yake gaya mana duk annabawa za a je wajen su a ce su je gaban Allah sai ba za mu iya ba saboda yau Allah yayi fushin da ba wanda yake sai tunkare shi fushin da daga yau ba zai sake irin sa ba annabi Ibrahim za a je wajen sa yace ba zan iya ba Nuhu ya je wajen sa yace ba zan iya ba Musa yace ba zan iya ba Isa yace ba zan iya ba sai an je wajen manzo Allah yace to ni kadai daman Allah yace zan iya ni kadai yadda zan zai saurara a yau to amma yau an wuce ma maganar mutane su rinka cewa annabi kaza shehunnai ma faka ake cewa a kasan nan yau akwai masu waka suna shehuwa ne mulkin da ka ba Allah ya kasa afuwa afuwa ya shehu kuma ana jin musulmai ne su yanzu in ka fito kai magana akan su wani sai ce kana raba kan musulmai wannan musulmi ne kai a musuluncin ka wallahi wannan ba musulmi bane kafiri ne lamba daya sai muka maida musulunci ya zama kabilanci in dan kabilan mu dukkan tubarar da zai yana nan musulmi amma wanda ba dan kabilar ka ba sunan sa ma kabila in ka ce kabila tana nufin wai kafiri wannan kuskure ne musulunci ba kabilanci bane addini ne aqida ce kowaye yake yi shine musulmi kowaye baya yi ba musulmi bane ba inda ƴaƴan annabawa za su yi shirka Allah ya fitar da su to kana tsammani akwai wani wanda zai ce gidansu ne gidan ku kawai in ka yadda da kaidojin gida kuma ka bi su so da haka lalle mu shiga taitayin mu kada mu rinka raina Allah kada mu dauka Allah sa'an wani ne Allah ba sa'an kowa bane ba Allah ubangiji ne na kowa duk wanda ba shi ba bawan sa ne kuma yana da ikon yi abin da ya ga dama da bayin sa shi yasa da kiristoci suka matsa akan magana annabi Isa Isa kaza Isa kaza ubangiji yace qul fa may yamliku minallahi shay'an in arada ayyuhulikal masiha ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a kace waye isa ya tankawa Allah idan ya halakar da Isa ya halakar da uwarsa ba kayan sa bane in ya ga dama sai ya halakar da kowa a duniya kayan sa ne kuma ya taba yi domin an yi ruwan tufa na kowa Allah ya shafar da duniya da shi sai wanda ya ga dama ya tsince to da ka dai annabi Ibrahim yayi addu'a Allah yace a'a banda kaza banda kaza banda kaza kaga wannan yana nuna maka lalle Allah madaukakin sarki yana abin da ya ga dama ba kowace addu'a in ka roka in ya ga dama zai karba ba in ya ga dama ya karbo wace ya ga dama in ya ga dama ya to karba wace ya ga dama subhanahu wataala idan ya karba rahamar sa ce in ya ki karba saboda bata cika kaida ba adalcin sa ne subhanahu wataala to sannan malamai suka ce cewar la yanalu ahdi adh-dhalimin me ake nufi tukuna ma da shugabancin da annabi Ibrahim ya roka wa ƴaƴansa shine shugabanci na addini ba shugabanci na duniya ba shugabanci na addini ka zama annabi ka zama waliyin Allah to wannan sai ka zama musulmi amma ka zama shugaban kasa a kowace kasa a duniya kafiri ma zai iya zama ko maka Allah zai iya dora kafiri akan ta domin mulki kayan sa ne kuma yace ina ba wanda na ga dama qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha amma ana nufin mulkin duniya amma mulki na addini to sai wanda ya cika sharuɗa ya zama bawan Allah na ƙwarai ko dan annabi ne kai in baka zama bawan Allah na ƙwarai ba Allah ba zai baka mulkin addini ba shine annabta ko kuma wani abu na matsayi cikin addinin musulunci ka zama salihin bawa ka zama wali to wannan sai ka cika sharuɗa na zama mumini na zama mutumin kirki to sannan malamai suka ce har ila yau wannan ya nuna a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim za a samu bata gari domin shi ƴaƴansa kawai ya roka wa duka yace wa min zurriyati duk ƴaƴana ya Allah sai yace a a la yanadu ahdi adh-dhalimin alqawli na ba zai kai ga azzalimai ba to shine malamai suka ce wannan ya nuna lalle Allah ya ne wa annabi Ibrahim ne ishara cewa a ƴaƴanka za a samu bata gari to kuma haka aya ta tabbatar a cikin suratul safat da shi da annabi Nuhu da Allah yake magana akan su sai yace wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin a cikin ƴaƴansu ana nufin ƴaƴan Ibrahim da ƴaƴan Nuhu muhsinun an samu nagari wa zalimun li nafsihi mubin kuma an samu bata gari domin idan ka zo tarihin ƴaƴan annabi Nuhu bayan annabi Nuhu duk waɗanda aka yi a duniya ƴaƴansa ne shi yasa ake kiransa da abul bariyati tsani uban mutane na biyu daga kan annabi Adamu zuwa zamanin Nuhu duk wannan generation din da aka yi ruwan tufa na sankare da aka gama ruwan dufa na Nuhu ya sauka a jirgi da wanda suke tare da shi, to sabon generation akai, sabuwar halitta akai, sababbin haihuwa akai. To daga kan wannan lokaci duk wanda yazo baya dan Nuhu ne. To kaga kuma a cikin nan akai Fir'auna, shi ma yana daga cikin ƴaƴan Nuhu. A ciki akai Karuna, shi ma yana daga cikin ƴaƴan Nuhu. A ciki akai shi kansa dan Nuhu din Kana'ana. To kaga a cikin ƴaƴansa kenan akwai muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. To haka nan duk waɗanda suka biyo baya ƴaƴansa ne har zuwa zamanin Ibrahim. To sannan shi kuma a sasan Ibrahim a ciki aka samu Yahudawa, aka samu dukkan dangin kabilin Yahudawa. A wani kaulin a ciki akai a wannan ne akai Fir'auna, kai akai Haman, akai Karuna, a can kuma anan ne akai Samudawa, akai Adawa, akai kaumu Tubba'i, waɗanda dukkaninsu suna daga cikin kafiran da Allah subhanahu wata'ala ya ambace su a cikin Alkur'ani kuma ya aibanta musu. Daka dai Ubangiji ce la yanalu ahdi adh-dhalimin, lallai azzalimai ba za su samu alkawarina ba, na sanya su zama shuwagabanni na addini. Ibn Kathir yace lamma ja'ala Allah Ibrahim imaman, bayan Allah ya maida Annabi Ibrahim a matsayin shugaba, ya amsa masa bayan ya cika sharuɗa, sa'ala Allah, sai shi kuma Ibrahim din ya roki Allah an takuna al-a'immatu min ba'dihi min zurriyyatihi, shuwagabannin da za su biyo bayan sa su zama duka gidansa, ƴaƴansa daga tsatsansa. Ibn Kathir yace fa ujiba ila dalika, sai Allah ya amsa masa, amma wa ukhbira aka labarta masa annahu sayakunu min dhurriyyatihi zalimuna, a cikin ƴaƴansa za a samu azzalimai, ma'ana fandararrun da su Allah ba zai ba su shugabanci ba saboda ba su cika sharadi na imani ba. Wa annahu la yanalu ahadul lahi, la yanaluhum ahadul lahi, kuma su irin waɗannan alƙawarin Allah na shugabanci ba zai kai gare su ba. Wala yakununa a'immatan, ba za su taba zamowa shugabannin addini ba. Fala yuqtada bihim, ballantana ake koyi da su. والدليل على انه اجيب الى طلبته قوله في سوره العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب, دليل da ke nuna Allah ya amsa masa addu'ar wani kaso nata, fadin Allah a cikin ayat surah al-ankabut, وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب, mun sanya annabta da littafi a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim. Ibn Kathir yace fa kullu nabiyyin arsalahu Allah, duk wani annabi da Allah ya aika bayan shudewar Ibrahim, to yana daga cikin ƴaƴan Ibrahim, zuri'arsa ce. Shi yasa idan muka karanta cikin tilka hujjatuna atayna ha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim, an gane ko wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl, sai ce wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun, har izuwa karshe, har annabi Isa da aka ambata a ciki, duk suna cikin zurriyyatihi, zuri'ar Ibrahim. To sai dai malamai suka ce shi Isa tunda bai da uba ya dangantu da Ibrahim ne ta hanyar uwarsa. Shi yasa Imam Malik dan Anas ya fitar da wani fiqhu mai kyau, yace da mutum zai mutu sai ya rubuta wasiya, yace abu kaza a ba zuri'ata daga cikin dukiyarsa, yace to har ƴaƴan ƴaƴansa mata za a ba su, su ma zuri'arsa ne, domin shi dan ƴakka mace zuri'ar ka ne, dan Annabi Isa zuri'ar Ibrahim ne, amma ta wajen wa? Ta wajen uwarsa. Amma da zaka ce a ba ƴaƴana, to ba a cewa ɗaɗa sai ɗan ɗa namiji, jikanka ɗan ɗanka namiji shine ɗanka, amma jikanka ɗan ƴakka mace ba ɗanka bane. Shine suke cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi, banuna ƴaƴanmu sune banu abna'ina, ƴaƴan ƴaƴanmu maza, wa banatuna su ko ƴaƴanmu mata, banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijalil aba'idi, ƴaƴan wasu mazan ne can nesa. To daka dai Ubangiji subhanahu wataala yace mun sanya annabta a cikin zuri'arsa, mana mun yi baiwar annabta kuma mun amsa masa addu'arsa. Wa kullu kitabin anzalahu ba'da Ibrahim fa fi dhurriyyatihi salawatullahi wa salamuhu alayhi, duk wani littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar bayan annabi Ibrahim, to zaka samu ƴaƴansa aka bawa, ƴaƴansa ta hanyar ɗansa Ishaqa, su ne su annabi Musa, su annabi Sulaiman, su annabi Dawud, duk ta hanyar ɗansa Ishaqa. Amma ɗansa Ismail wanda shi ne babban ɗa, shi annabi ɗaya aka aiko a cikin zuri'arsa, kuma wannan annabin shi ne tankar da dubu, shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir ya ce wa amma qawluhu ta'ala la yanalu ahadi adh-dhalimin, فيخبره أنه كائن في ذريته ظالم da Allah yace la yanalu ahdi al-zalimin kamar Allah yana bawo Ibrahim labari ne kan cewa a cikin ƴaƴansa za a samu azzalimi la yanalu ahduhu alqawarin Allah ba zai kai gare shi ba wala yambagi ayyu waliyahu shay'an min amrihi kuma bai dace Allah ya jibunta masa wani abu na al'amarin addinin sa ba wa in kana min zurriyati qalilihi koda ya zama cikin ƴaƴan badadayin sa an gane ko to kaga wannan yake nuna shugabanci na addini sai wanda ya cancanta ba gado bane dan ka zama dan shehi baka yi karatu ba kawai babanka ya mutu dole a nada ma rawani ka ja mutane ko da karfin tuwo to wannan ba addini bane ba annabawa in akwai ƴaƴan da suka cancanci su yi gado to ƴaƴan annabawa ne amma ko su in ba su cancanta ba Allah yana cewa a'a dan haka mu kiyaye wannan shugabancin addini ba gado bane ba shugabancin addini cancanta ce ibn kasir yace waqtar ibn jarir anna hadhihi al-aya wa in kana adh-dhahira fil khabari أنه لا ينال أهد الله بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيجد من ذريتك من هو ظالم ونن آية ابن جرير ضد شوى لا باري تكيبا والنبي إبراهيم شوى بضاء القور ألا نشوق بنشم الديني بضاء باء الظالم باء فكما ألوك تشيب داتنا جاية وإبراهيم نأفكي شوى أين كذا أصامو الظالم to ashe wannan yake nuna dan ka zama mutumin kirki Allah zai iya jarabarka da dana ba ta gari kar ka dauka Allah tsana kai ba tsana bace yin abin da ya ga dama ne a cikin bayinsa yaso da dama lalacewa ƴaƴa ba gajiyawar iyayensu bane ta fuskar ba su tarbiya jarrabawa ce domin ba za ka ce annabi Ibrahim ya gaza ta fuskar tarbiya ba amma ƴaƴansa akwai ba ta gari Allah ya faɗa ba za ka ce Nuhu ya gaza ta fuskar tarbiya ba amma dan Nuhu na cikin sa akwai ba ta gari bal laifin da dan Nuhu yake yi ma da yawan ƴaƴan mu yau da muke kuka suna laifi ba su irin wannan ba dan Nuhu shirka yake yi kai kila yanzu danka an jarabce shi ne da sata an jarabce shi da bin mata an jarabce shi da shaye-shayen kayan maye to duk wannan bai kai shirka ba to amma dai shi dan adam zaka samu akwai abin da yafi damun sa a ce dan sa yana bin matan banza dan sa yana shaye-shaye shi wajen sa da sauki akan a ce dan sa yana ne shirka to amma shi kuma a wajen Allah shirkar ta fi girma sama da wa'ancan wa'ancan duk kasa suke to da haka mu fahimci wannan da kyau fahimtar irin wannan a rayuwa zai rinka sassauta maka damuwa karka dauka dan danka kaza ba na gari bane matarka kaza ba ta gari bace annabawa ma Allah ya jarabce su da mata ba ta gari baka da yadda ka iya Allah ya kaddara sai ka zauna da ita ko kana zama da ita saboda wata maslaha amma duk da haka ba mutune ya kirki bace to ba kai ne farau ba wani zaka samu Allah ya jarabce shi da wata mata in ya rabu da ita ji yake kamar zai mutu kuma ya tabbatar ba mutune ya kirki bace kila tana yawan banza tana bin mazaje to amma duk da haka auren su bai baci ba in ya ga zai iya zama da ita saboda me abinda ake tsoro idan yanzu ka ce masa sakatta sai ya sake ta to yanzu babu aure tsakanin su kuma ba zai iya rayuwa sai da ita ba sai kuma yana lalata da ita sai kuma yana binta kuma a banza wani mutum yazo yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zargi nake ba fa ina da tabbas matata tana bin maza manzo Allah yace sakatta yace wallahi ba zan iya ba sai yace rike kayanka fa shikenan ba to kaga wannan shine rayuwa wannan shine rayuwa mu gane duniyan nan ba mu muka yi kanmu ba yin mu akai kuma ba mu isa sai abin da muke so ya faru ba wallahi ba mu isa ba sai abin da ake so da mu ne zai faru to in ka tsayar da kanka a wannan matsayin ka fahimci rayuwa sai ta zo maka da sauki amma ka rinka jin ya ni ina kamar wani dana zai zama wani ya za ya dana ya fandare me ban masa ba a'a ka manta me kai to ba danka ba kai kanka ka isa sai abin da kake so zai same ka baka isa ba to mu bar rayuwa a hankali daya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ibnu quwais mandad al-maliki yace az-zalimu la yasluhu ay yakuna khalifatan wala hakiman wala muftiyan wala shahidan wala rawiyan duk mutumin da yake az-zalimi ana nufin kafiri mushriki ko mai aikata manya-manyan laifuffuka na addini wanda musulunci yana to bai dace ya zama shugaba ba bai dace ya zama mai hukunci tsakanin mutane ba bai dace ya zama mai bada fatawa ba bai dace ya zama shaida ba bai dace ya zama wanda zai rawaito magana a karba daga wajensa ba sai Allah ya ce
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
الله يجي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كما كجايا ومتاننك لوك تند مكسن يتاكي يزمو وجن ككو ما ورمتاني لفظ مثابة على رجل جثاب يثوبني رجاء يرجعو ubangiji yayi wa Ka'aba wata alfarma ya sanya mutane suna da shaukin ta mutun zai je ya sha wahala a Makka ya ji kamar zai yi kuka kila guzurin sa ya kare jirgi ya saba masa alkawari da hankalin sa ya tashi wani sai ka ji a can yana shi dai in ya dawo ba zai sake komawa ba amma ana sauke shi a iyakokin garin su sai jirgi na ma a mai da shi saboda ba wani gari da Allah ya wa wannan baiwar sai garin Makka yo in ba Makka ba ina ne garin da zaka rinka bi kana magiya a baka ticket ko a maka visa ana ƙara ma kuɗi ana jin ranka ana kaza amma kana jin eh dai sai ka ji sai garin Makka to Allah ya wa garin wannan alfarman ne sakamakon wani abu guda ɗaya da ya faru abin da ya faru shine Allah subhanahu wataala da farko ya sanya annabi Ibrahim a farkon rayuwarsa bai samu haihuwa ba Ibrahim sai da yake wajen shekara 100 ko 120 a tarihi kamar yadda wasu malamai suka faɗa sannan aka yi masa haihuwar fari uwar gidansa ita ce Nana Saratu kamar yadda manzo Allah ya faɗa a wannan lokaci babu wata mace a duniya mai kyanta to a ƙasar Misra a wannan lokaci akwai wani azzalumin sarki shi sarkin kwacen mata yake kuma shi baya kwace mace sai ya tabbatar da cewa mata aure ce shi shedancin sa kenan idan zai ganka da mace in kace yaya kace ko kanwar kace ba ruwansa da ita amma in ka kuskure kace matar kace to an gama yawo to wata rana sai tafiya ta kama annabi Ibrahim da shi da matarsa Saratu daga kasar Iraki kuma dole sai ya gifta ta kasar Misra to ya je wucewa sai fadawan wannan sarki sai suka tare shi sai suka kama su to Ibrahim yana da labarin sarkin Misra na wannan lokaci da irin ta'addancin da yake nayi wa matan mutane fiade to shine sai annabi Ibrahim yace da matarsa Saratu idan an kai ki wajen sarki karki ce masa ke mata ta ce ki ce ke yar uwa ta ce domin ai yar uwar ta su ce tunda mai imani ce a lokacin daga shi sai ita a duniya kadai su ne musulmai almu'minu kuma almuslimu kuma akhul muslim to shikenan da aka kaina na Saratu wajen wannan sarki ya yunkura zai yi fasikanci da ita zai taba jikinta sai Allah ya hana shi sai jikinsa ya haurawa ya yanke jiki ya fadi kamar wanda shokin ya taba bayan ya tambaye ta me tsakaninki da wancan mijin namijin sai ta ce ai dan uwana ne amma duk da haka saboda kyanta ya kasa jurewa ya sake yunkura zai sake taba jikinta Allah bai bashi iko bai sake yanke jiki ya fadi sai da ya haka sau uku to shine sai sauri ya kirawo fadawansa ya ce ku zo ku fitar min da wannan matar ba mutum kuka kawo min ba aljana ce to wajen ai sauri arabin sai ya bata kyautar baiwa baiwar ita ce Nana Hajara to wannan baiwar baiwar Saratu ce asali bayan Saratu ta dawo wajen mijinta Ibrahim yace me ya faru ta gaya masa tace ka ga ma har kyautar baiwa yayi mun yace shikenan mu tafi to ita kuma Saratu da yake matar kirki ce ta tabbatar cewa a wannan lokacin ba wani abu da yake damun mijinta Ibrahim sai abu ɗaya shine rashin haihuwa to kuma ita a lokacin malaman tarihi suka ce tana shekara 80 ai shekara 80 kuwa ai ta yi ban kwana da haihuwa a wani kaulin aka ce shi yana shekara 120 ita kuma tana shekara 100 ya girme ta da shekara 20 to a ƙarshe dai Nana Saratu sai ta ce da Ibrahim wannan baiwar da aka bani ita idan ka yarda mai da ita mata aurarta ta yi Allah ya ba ku da ita to shikenan sai annabi Ibrahim ya yarda ya karbi wannan mata ta biyu ita ce Nana Hajara sai ya mai da ita matarsa to ana haka sai ta samu ciki ita amarya to shine aka samu cikin annabi Isma'il to lokacin da Nana Hajara ta haifi Isma'il to ita kuma Saratu abinka na mata sai kishi ya motsa mata ita an zauna da ita tsawon shekaru aru bata haihu ba yanzu ga wata rana saka ta zo ta samu da kenan za ta kwace gida da mai gida to sai hankalinta ya tashi to shine Allah dan ya kwantar wa da ita Saratu hankali saboda ta yi bajinta ta yi abin ayaba sai Allah ya ce da Ibrahim ka ɗauki Hajara da ɗanta Isma'il ka kai su dajin maka lokacin maka daji ce fili ne fetal ba kowa a wajen ba gari to shine annabi ibrahim kamar da ruwaya ta nuna cikin sahih al-bukhari ya dauko na hajara da danta isma'il ya taho da su tinkis tinkis har ya kawo su inda ka'aba take a yau da yazo sai ya aje su a nan ya bar musu jakar dabino da jakar ruwa sai juya zai tafi to shine ita hajar sai ta biyo ibrahim tana ibrahim ya zaka zo ka aje mu a wannan daji ba kowa ba kaza ibrahim ko kula ta be ba malamai suka ce saboda idan ya kula ta zuciyarsa za ta iya yin rauni to idan zuciyarsa ta yi rauni ita ma ba za ta jure ba to amma ita na nan hajara ta san dabi'ar ibrahim duk abin da yake yi zai ce Allah ne yake Allah ne yake to shine sai ta tambaye shi tace Allah ne yake kai mana haka sai ya ce kwarai kuwa sai ta ce idan la yudayyuna in haka ne ba zai tozarta mu bai tafiyarka to ibrahim sai ya batta a haka ita kuma sai ta koma ta je ta ci gaba da rainan danta to da ibrahim ya san yayi nisan da bata ganin sa to shine sai ya juyo ya daga hannu yake taiwa garin makka addu'a wanda waɗannan suna daga cikin addu'o'in yace ya Allah madaukakin sarki kai wa garin albarka kai musu kaza kai musu kaza kai musu kaza to gabanin yayi addu'ar sai da nuna karaya a gaban ubangiji ya kankan da kai yace rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana li yuqimus sala Allah ka ga na zo na aje zuri'ata yana nufin matarsa da ɗansa biwadin ghairi dhi zar'in akwari inda ko ciyawa ba ta fitowa saboda bushewa wajen tsantsar sahara ce sai ce rabbana li yuqimus sala Allah ka sa in yi haka ne dan a samu tushen sallah a samu dakin ka'aba wanda shine zai zama alƙiblar duk wani masallaci a duniya sai ce rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi Allah ka sa zukatan bayi su rinka shaukin su tun ba ai garin ba to wannan shine asalin inda yasa mutane suke da kauna da shauki na wannan gari mai albarka duk wahalar da zaka sha duk wulakancin da za a yi maka zaka ga in dai kana da imani maka ba ta fita daga ranka a ce yau an dawo ma da passport baka samu visa ba an maka kaza kai wasu lokaci har sai a ce ma sai kai shekara kaza za a sake mutane fa sai su zo suna suna yanke fatar hannunsu wai dan su a sake musu passport dole dai su koma makka wani abu ya taɓa faruwa a garin makka mai ban mamaki irin takarunmu da suke zuwa zama askarawa suka biyo wani aguje da suka biyo shi aguje garin gudu ya fado daga wani gini mai tsawo ya fado a ƙasan ginin kuma akwai gini da ake wanda ba a gama ba irin rodi di ya fita dinna wallahi ya fado ciki rodin ya huda shi take mutu to shine wani mutumin Bangladesh yake tambayar wani dan Najeriya wai ku wani irin maita kuke wa garin nan ne haka shine ya bashi amsa yace wa izza annal baita masabatan lin nasi ce faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ce kuma wannan haka ne in ba haka ba ko Najeriya aka yi maka haka mahaifaka ba sai ka bar garin ba mutane nawa ne suka bar garuruwan su wani saboda kawai an kada shi aure fa yanzu ka je mutanen mu da suke zaune a irin kurmi na kudancin Najeriya wani Lagos wani yana Port Harcourt zaka samu wani tsoho shekarar sa 40 bai taba saki zuwa kauyen su ba in ka tambaye shi me ya faru yace mata aka kayar da shi an kada shi mata ya bar garin su shekara 40 amma ba zai iya wa maka haka ba amma ka je duk kasashen Afirka ta yamma ta gabas kai ta gabas ka rinka ganin mutanen mu duk inda ka ga mutumin Najeriya musamman dan arewacin Najeriya ko Bahaushe ko Fulani ko Barbare ko wace kabila in ka ganta a Chadi tafiyar aikin haji ce ta kai mu Sudan tafiyar aikin haji ce ta kai mu ina ne duk a waɗannan kasashen mun zama indigenous yanzu idan ka je Chadi akwai Hausawan Chadi amma asali a kabilar Chad ba Hausawa daga nan suka tafi me ya kai su tafiyar aikin haji ce daga yada zango wani zai zauna kwana ɗaya biyu kamar wasa sai ya aure shikenan yayi iyali ana wannan ya nuna maka irin shaukin dai da mutane suke da shi zuwa ga wannan ƙasa mai albarka to shine Allah yake ka tunawa mutane lokacin da mu muka sanya garin ya zama haka ba wai wani abu ne yasa garin ya zama haka ba a kaddarawar Ubangiji ce shine wa izja'alnal baita masabatan linnas tuna yayin da muka sanya gari ko ɗakin Ka'aba ya zama waje da mutane suke zuwa ba sa kosawa ba sa gajiyawa wani alhajin zaka ji ya ce maka yau shekarar sa 60 bai taba fashin Arfa ba sai ka je Arfa an yi aikin haji da kai idan kana tattaunawa da alhazai zaka rinka ji wani zai ce maka wannan ita ce Arfar sa ta 40 tunda ya fara da yi misal ba wani zai ce maka wannan ta 60 wani zai ce maka wannan ta 70 banda umara tsantsagwaran aikin haji tun da ya fara bai fasa ba. Na san wannan abin da yawa a wajen alhazanmu musamman a jihar Kano zaka ji suna faɗa, da zarar Allah ya baka dama zaka je aikin haji sai a ce to in ka je ka roƙo ka ci gaba. Da ka babban addu'o'in da zaka ga Allah zai suna yi mafi muhimmanci Allah ka sa shekaran ne zuwa ma ayi da mu, wata ma ayi da mu, wata ma ayi da mu. Da ka Ubangiji subhanahu wataala ya ce mu muka kaddara haka linnasi ga mutane, wa amnan kuma muka sanya shi wannan gari ya zamo amintaccen gari. A lokacin da mutanen jahiliya suke cikin tashin hankali, babu security a duniya, kowace ƙasa ta kama da wuta, ko ina ana yaƙe-yaƙe, faɗan ƙabilanci, faɗan masu kama bayi, faɗan kaza, faɗan kaza. To amma tun a wannan lokacin Allah ya sa ba a faɗa a Makka. Mutanen jahiliya duk da ba musulmai bane a lokacin amma suna mutunta garin. Allah ya kaddara wa garin zaman lafiya da jin girmansu a zukatan bayi, ko da maguzawa ne kuwa. Shine Abul Ali ya ce wa amnan min al-aduwi, garin Allah ya amintar da shi daga makiya. Wa ayyuj'ala fihi silahu, Allah madaukin sarki ya kaddara ba a daga makami a garin. Wa qad kanu fil jahiliyyati yutaqaffafu an-nasu min hawlihim, alhalin a lokacin jahiliya mutane duk a kefan Makka ana cikin fada da tashin hankali ana kama mutane. Shine Allah ya ce awalam yaqihim anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim, yanzu mutanen Makka bai ishe su su gane girman da Allah madaukakin sarki ya ba su ba da mutunta garin su da yayi, ya sanya garin ya zamo mai aminci, amma a gefan su ko ina wuta na ci. Ibn Kasir yace wa madmunu hadhihi al-aya, saqan da dai wannan aya take isarwa a dunkule, anna Allah ta'ala yadhkuru sharfa al-bayti, Ubangiji yana so ya nuna mana girma da darajar ɗakin Ka'aba ne. Wa ma ja'alahu mawsufan bihi shar'an wa qadara, da abinda Allah madaukakin sarki ya sanya wa ɗakin na sifofi na duniya da kuma na shari'a, min kaunihi masabatan lin-nasi, ta yadda ya sanya shi ya zama wajen sabon mutane. Ai ja'alahu mahallan tashtaqu ilayhi al-arwahu, ya sanya shi wajen da zukata suke shauki na zuwa. Wa tahinnu ilayhi, suke begensa. Wa la tuqda minhu tara wataran, ko wa la taqdi minhu wataran, kuma ba sa jin sun kosa da shi. Wa law taraddada ilayhi kullu amin, ko da duk shekara sai ka je, to amma in shekara ta dawo wani lokaci in baka je ba sai ka ji baka jin dadi. Kai ta kan kai wani lokaci fa alhazai a Kano suna buya ba sa so a gansu. Idan aka yi aiki lokacin aikin haji yayi ka samu matsala baka je ba, to baka fitowa mutane su ganka, saboda jin nauyin ya za a yi a ganka baka je aikin haji ba. To da haka shine Ibn Kasir yace walau taraddada ilayhi kullu amin istijabatan min Allah ta'ala li du'a'i khalilihi Ibrahim alayhi salam, Ubangiji madaukakin sarki yayi haka ne dan ya amsa wa Annabi Ibrahim addu'ar sa da yace faj'al afidatan min an-nas ta'awi ilayhi warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun. Sannan Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, kuma tuna lokacin da muka ce da mutane ku riki maqamu ibrahim ya zama wajen sallah. Shi maqamu ibrahim wani dutse ne wanda Annabi Ibrahim ya hau a matsayin sa kafir lokacin da yake gina Ka'aba, da ginin ya fara tsawo sai Isma'ila ɗansa ya je ya samo masa dutse sai ya dora, sai yake hawa dutsen Ibrahim yana mika masa bulo suna gina. To wannan dutsen da Ibrahim ya gama aikin Ka'aba gina ta, da ya zo daidai kofa sai ya manna shi anan. Anan dutsen yake da asali, a zamanin Sayyidina Umar ne ya ciro shi daga nan sai ya dawo da shi wata kusurwa ta Ka'aba. Zaka ga yanzu idan ka je ga Ka'aba ga wani gefe can an yi wani gidan gilas mai ruwan gwal. To wannan gidan gilas din cikinsa wannan dutsen ne, shi yake kira da maqamu Ibrahim. Abin nufi wajen da Annabi Ibrahim ya rinka hawa a lokacin ginin Ka'aba ya maida shi kamar sa kafir. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo aikin haji, bayan ya idar da sallah, ya idar da tawafi kewaye guda bakwai, to sai Sayyidina Umar ya kira masa ya ce ya ma'aikin Allah, dama akwai wata sallah raka'a biyu da ake in an yi tawafi, in kai tawafi ko da yaushe guda bakwai za ka yi sallah raka'a biyu, to da ba a daidai maqamu Ibrahim ake ba. Sai Sayyidina Umar ya ba manzo Allah shawara ya ce ina ma dai wannan sallar da ake a rinka yin ta a daidai maqamu Ibrahim, sai manzo Allah ya karbi shawara. Shine Ibn Kasir ya ce wa qala Sufyanu Sauri ya ce an Sa'id ibn Jubair daga Sa'id dan Jubairu ya ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, qala Sa'id ibn Jubair ya ce alhajaru maqamu Ibrahim nabiyillah, shi wannan dutsen shine wajen tsayuwar annabi Ibrahim lokacin da yake gina Ka'aba annabin Allah yace qad ja'alahu Allahu ta'ala rahmatan fa kana yaqumu alayhi wa yanawiluhu Isma'ilul hijarata Ibrahim yana tsayawa akan sa sannan Isma'il yana mika masa dutse a lokacin da suke aikin gina Ka'aba wa rawa ibnu abi hatim min an jabir ibnu abi hatim ya rawaito cikin littafin sa na tafsiri daga Jabir dan Abdullah al-Ansari yuhaddithu an hijjatin nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir yana bada labari game da aikin hajjin annabi qala sai Jabir yace lamma dafan nabiyyu bayan annabi ya gama dawafi qala lahu umaru zai yi sallan na raka'a biyu da ake bayan dawafi sai sayyidina umar yazo yace da shi hadha maqamu abina ibrahim yace wannan shine inda babanmu Ibrahim ya rinka hawa wajen gina Ka'aba qala na'am sai annabi yace eh qala sai sayyidina umar yace afala nattaqibuhu musallan to ya ma'aikin Allah ina ma dai mu maida wajen ya zama inda ake yin sallah raka'a biyun nan bayan an gama dawafi fa anzalallahu azza wajal wattakhidhu min maqami ibrahim musalla da aka sai Allah ya saukar da aya cewa lalle wannan abun ayi shi haka to mu lura da kyau wani yanzu zai zo irin masu aqida kushe hadisai sai ce kenan wannan ya nuna Umar ma shi yake fada Allah yayi to ba haka bane ba yanzu kamar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji a gaba ai annabi Ibrahim shi ya roki cewa Allah madaukakin sarki ya tashi annabi a zuri'arsa to anan sai ka ce kenan annabi Ibrahim shi yasa Allah ya aika annabi Muhammadu a'a wato al'amarin Allah bine akwai abin da Allah ya kaddara zai yi kayan sa kamar yadda duk wata kaddara da ka sani haka ce duk wani abu da zai faru Allah ya riga ya gama tsara shi tun kan ya halicci duniya to amma Allah yakan sa wa komai sababi ina fata an gane Allah yakan sa in ka roki kaza zan ma kaza amma tun kan kai roƙon fa ya kaddara zai ne zai baka ba wai roƙon ka ne yasa ya baka ba amma shi roƙon sababi ne to da haka saukar da wannan aya Allah ya kaddara sababin shawara sayyidina Umar ce shi kuma annabi duk da kasantuwarsa annabi bai wuce a bashi shawara ba domin Allah ya umarci annabi ya rinka neman shawara inda shawarar ba za ta yi masa amfani ba Allah ba zai ce nema ba ubangiji yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka rinka neman shawarar su to da haka manzo Allah yakan nemi shawarar sahabbai sukan bashi shawara kuma wani lokaci in suka bashi shawara sai ta dace nassi ma sai ya sauka ya karfafi shawarar ba wai shawarar ta su ce ta sa Allah ya ba Allah daman ya shirya zai yi amma haka yaga dama ya sa sababi sababin saukar ayar shine wane ya bada shawara mu kuma in ya bada shawara sai mu saukar da aya a lokacin amma ba wai dan da shawarar sa ne asali muka yi abun ba to da haka mu fahimci wannan dan sosai da dama akwai mutumin da yake da bakin mara lafiya ya san mara lafiya idan ya sha ruwa sai ya ce maka ruwan daci ne da shi to ruwan shine mai daci ko bakin sa ne mai daci yanzu kai in ka sha ruwan sai ka ji shi garau saboda kai baka da matsalar rashin lafiya amma shi saboda yana da matsalar rashin lafiya in ya sha ruwan sai ruwan ya zame masa mai daci to mutane akwai waɗanda suke da irin waɗannan zukatan su a gurbata suke duk abu mai kyau in ya shiga sai sun gurbata shi sai sun canja shi da haka masu aqidar su zagi sahabbai sai su fake da wannan ai an fifita ma sahabbai akan annabi dan su samu damar su ci mutuncin Umar ko su ci mutuncin wani makamancin haka Allah shi yace annabi ya nemi shawarar sahabbai ba ko shakka ba wani musulmi da yake tunanin akwai wani sahabi da ya kai annabi babu shi to amma duk da basu kai shi ba Allah yace ya nemi shawarar su saboda me saboda ita baiwar Allah ya raba ta a wajaje daban-daban kai annabta ya baka annabtan nan ta shake komai amma kuma tare da haka Allah bai hana waɗansu su baka shawara ba ina fata an gane kuma su baka shawara kuma shawarar ta zama mai kyau tare da shawara dan an ce a bawa da shawara ba ana nufin dole ya karba ba amma duk lokacin da kake jin kafi karfin a baka shawara to ka dora kanka a wani level zaka kai kanka zuwa ga halaka cewa ba zan karbi shawara ba alama ce daga cikin alamomin girman kai annabawa kuma ba za su yi haka ba to da haka mu fahimci wannan da kyau da haka sayyidina Umar ya ce da manzo Allah ina ma dai mu maida wannan waje ya zama wajen sallah sai manzo Allah ya karbi wannan shawara sai ga aya ta sauka ubangiji ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda ya ce qala Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yakan kidanya wannan cikin baiwar da Allah ya masa Umar yakan ce wa faqtu rabbi fi thalathin na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku, ma'ana na faɗi wasu abubuwa guda uku kuma Allah ya goyi da bayana, to ko kai ne Allah ya goyi da bayanka ba za ka ji daɗi ba? Yo ba Allah ba ma shugaban ƙasa ya turo ya ce abin nan da ka faɗa mun yi endorsing, ya za ka ji? Ma'ana sikit yanzu din nan za ka ga mutane sun fara kewaye gidanka, ai yana da matsayi, ai shugaban ƙasa yana goyon bayan maganarsa, sun zo neman alfarma. To ina ga ubangijin talikai ka faɗi magana ya tabbatar, ai dole za ka ji daɗi. To shine Umar yakan faɗi wannan min babit tahaddus bi ni'matillah, yace abubuwa guda uku ne ubangiji ya goyi bayana. Abu na farko yace qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah lawitta khassa min maqami ibrahim musalla, ina ma kamar da maqamu ibrahim ya zama wajen sallah, yace fa nazalat wattakhidu min maqami ibrahim musalla. Abu nabi yace wa qultu ya rasulullah, kuma nace ya ma'aikin Allah yadkhulu alaykal barru wal fajir, mutumin kirki da mutumin banza duk yana shigowa gidanka. Bisa ga ɗabi'a ta manyan gida, gidajen manya, za ka samu kowa na shiga. Yanzu idan ka je gidan gwamnati, kowa za ka ga yana shiga. Saboda gidan shugaban ƙasa ne, shugaban ƙasa babba ne. Gidan gwamna za ka ga kowa na shiga. Gidan sarakai za ka ga manya-manyan ƙofofin da ake yi, saboda kowa na shiga. To har gidan manyan attajirai, haka al'adar take a da, za ka samu kowa na shiga. To haka gidan manzo Allah, domin kowa zai zo wajenka, kowa zai zo da bukatarsa, wani zai zo tambaya, wani zai zo neman shawara, wani zai kawo ƙara. To shi to da a gidan annabi kowa in ya shiga direct yana zuwa bangaren matan annabi, a kowane hali kuma zai iya ganin su. To Umar yace sai na bawa annabi shawara, nace ya ma'aikin Allah, ya za ka bar gidanka kowa ya rinka shigowa? Ina ma dai ka ware wa matanka wani bangare, kai musu part, ka yanke ya zama ba direct in an zo ake zuwa wajensu ba. Umar yace take sai Allah ya saukar da ayatul hijab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wasu malaman suka ce ba wannan bace, a ta cikin suratul ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Daga yanzu in kun shigo gidan annabi kuna so ku tambayi matan annabi wani abu, to ku daina zuwa gadan gaskai tsaye, ku rinka tsayawa daga bayan katanga ku yi magana a miƙo muku. To kaga wannan ma shawara ce. Anan ma wani sai ya ce wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama kenan bai san kishin matansa ba sai da Umar ya gaya masa. To kaga wannan ma irin waccan magana ce da na faɗa. Wannan wanda yake garin mu, wanda yake Kano, wanda aka kama shi aka daure, wannan abubuwan duk ya rinkaiwa annabi, sai ya dauki bakar magana ya gaya wa manzo Allah, sai ya ce wai kare annabi yake, bayan asali babu ita, ai sai da abu kake korewa, abinda babu mai ka kore, sai dai kai ka kirkiri kayanka. Da yazo kan wannan hadisin haka yace, yace wannan ya nuna wai an nuna annabi bai san mutuncin matansa ba, bai san kiman matansa ba, wai Umar ne ya koya masa. Ina wannan magana take nuna haka? Yanzu wani ba zai zo abokinka ya baka shawara akan matarka ba? Kai kanka idan wani abu ya sami ka tsakaninka da matar naka na rigima, baka gaya to abokanka wani lokaci su shiga ciki? To wannan yana nuna sun yafi ka san mata, yafi ka san kiman su? Ba haka bane ba. To wannan canjawa Allah maganganun sa ne, yuharrikuna al-kalima am mawadhi'i, yuharrikuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. To wannan shine abu na biyu. Abu na uku Umar yace fa qultu, na sake cewa da manzon Allah da matan annabi, wani lokaci da aka samu safani gidan ma'aiki, matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka hade wa annabi kai irin na kishi, to shine Umar ya fito ya gaya musu, yace wallahi in ba ku daina ba, ina jawa muku kunne, Allah zai canja wa annabinsa da matan da ba ku ba. Har ɗaya daga cikin matan annabin, wanda in ban manta bana na Safiya ce ko na Sauda, sai da tace masa wai kai Umar ba wanda zai shigo sha'anin matan annabi sai kai, kamar kai ne wata rana a samu fada tsakanin matarka da abokinka. Kun san mata sukan yi kishi da abokai, musamman idan matarka ɗaya sai ka ƙara aure kuma ta ga wani aboki tare kuke, ai an gama fada ya kulle, zaka ji ashe wannan nan munafiki ne. Saboda su a wajen mata munafurci shine a zuga mijinsu yayi kishiya, su shine definition din munafurci. Da kaji tana ashe ina ganin sa sumumi sumumi, ashe munafiki ne, to ya zuga mijinta yayi aure ko shi yayi masa abokin ango. To daka dai wata daga cikin matan annabi tace da Umar, wai kai Umar ba wanda zai wa annabi magana game da matansa ne sai kai. To sai kuma ga aya ta sauka tana goyen bayan abin da Umar din ya faɗa. Ubangiji ya ce asarabbuhu in dallaka kunna ay yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin, har zuwa karshe. Al-Imam Ibn Kathir ya ce fa hadha kulluhu mimma yadullu ala anna al-murada bil maqami innama huwa al-hajar. Duk wannan kiwaye kiwayen da malamai suka yi da maqamu Ibrahim shine dutsen da Annabi Ibrahim ya hau. Sannan ya ce فعن أنس بن مالك قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام أنا زيك بعد العبار يتيني دكينا نارس كوانا ندوسا ناقنش دئدونا كما نقش ساون كفر النبي إبراهيم رؤو رؤو أجي كندوسا domin yana daga cikin mu'jizar annabawa idan suka taka dutse kafar su tana fitowa akan dutsa to da haka Anas yace naga wannan dutsan kuma naga sawun kafar annabi Ibrahim rudu rudu akan dutsa wa akhmusahu qadamaihi har naga irin kwanan nan ta jikin kafa duk ta fito na annabi Ibrahim gaira annahu azhabahu maskun nas bi aidihim amma yanzu fa da zaka je a bude maka ba zaka ga sawun kafar ba saboda me yace shafar mutane da suke suna ta shafa ya bushe wajen ya mai da shi ya zama nomar kaman ma babu kafa kamar ba a taka ba da haka ubangiji yace wa id ja'alnal baita masabatan lin nasi wa amnan wa tatzu min maqami ibrahim musalla ubangiji yace wa ahidna ila ibrahima mun yi umarni ga ibrahim wa isma'ila da ɗansa isma'il an tahira baiti yace wa su sarkake daki na shine ka'aba to anan malamai suka ce bayan an gina ta kenan domin kissar gina Ka'aba sau biyu a Qur'ani tazo ko kuma tazo da salo biyu akwai lokacin da ba a yi ginin ba Allah ya bada labari da kuma lokacin da aka yi ginin kaga a wannan ayar da muka karanta a baya wa izja'alnal baita tuna yayin da muka sanya daki kaga ya riga ya zama daki an gina shi to amma a cikin suratu Ibrahim wa izbawwa'na li Ibrahima makanal baiti tuna yayin da muka nuna wa Ibrahim wajen da zai gina ɗakin lokacin ba a yi ginin ba kenan to sannan wa ahidna ila Ibrahima wa Isma'ila an tahira baitiya kaga lokacin an riga an gama gina ɗakin ya riga ya zama ɗaki to yanzu kuma yadda za a kula da shi maintenance tsafta da sauransu ubangiji yace an tahira baitiya muka ce da Ibrahim da ɗansa Isma'il ku tsarkake ɗaki na litta'ifina dan masu dawafi wal akifina da masu itikafi war ruk'i sujud da masu sallah wadansu malaman suka ce da'ifina sune baki masu zuwa ba wai masu dawafi ba duk mutumin da ba dan maka bane zuwa yayi ya dawo ko haji ko umra ko wata hidima ta kai shi to wannan shi ake kira da da'if amma akif wanda yake dan gari ma'ana tsaftar Ka'aba ta shafi bakin da suke zuwa su ma suna amfana ta shafi yan gari wanda garin su ne su ma suna amfana to sannan a dunkule war ruk'i sujud da kuma masu ruku'i masu sujada ana nufin masu sallah kenan qala al-hasan al-basri hasan al-basri yace da ubangiji yace wa ahidna ila ibrahim wa isma'il qala amarahuma ana nufin Allah ya umarce su domin kalmar amru tana zuwa da ma'anar ahadi ma'ana Allah ya umarce su cewa su yi haka an yi dakhirahu min al-adha su sarkake dakin daga dauda wan najasi da najasa wala yusibuhu min dalika shay'un kada a bari wani abu ya taba dakin dangane da haka to kuma wannan al'amari na ubangiji subhanahu wataala da ya umarci Ibrahim da Isma'il da shi zaka je ka tarar mutanen wannan waje Allah madaukin sarki ya taimaka musu har yanzu akan haka su sau da dama yana daga cikin abin da duk mai hankali kuma mai imani zai yaba wa mutanen Saudi Arabia ko da iya wannan aikin kadai suke yi na addini ya isa ka yaba musu shine kula da tsaftar waɗannan bandakuna bandakin da ko shugaban kasa ne kai zaka iya shiga cikin sa 24 hours akwai mutanen da ka shiga ka fita za su wanke 24 hours wajen kanshi yake yi ana sa masa turare kuma ba za ka taba zuwa ka ji an ce ruwa ya dauke ba wanda ni na tabbatar inda wannan ɗakin a Abuja yake da an daina zuwa domin gwamnatin Najeriya ba za ta iya rike shi ba wallahi kuma ba wata ƙasa ba wai na faɗi wannan dan kushe gwamnatin Najeriya ba ba wata ƙasa da za ta iya wannan ku tara ku rinka tara baki sama da miliyan 20 amma kuna da bandakin da kowa zai shiga kuma kowa ya same shi kilin ba wata damuwa ai wannan su kansu ba yin su bane yin Allah ne bayin su bane yin Allah ne addu'ar annabi Ibrahim ce umarnin Allah ne shi Allah in yace ayi abu kuma aka tashi za a yi to zai taimaka da haka ba za a taba samun feluwa ba to da haka ubangiji shi ya umarci annabi Ibrahim da wannan kuma zuri'ar sa su suka ci gaba da yi domin mutanen wannan wajen zuri'ar Ibrahim ne ta hanyar ɗansa Isma'il to da haka ubangiji madaukakin sarki ce an tsahira baiti da ta'ifina wala akifina wa ruk'i sujud qala ibnu jurayj yace qultu li afa na tambayi afa ibnu abi raba ma ahduhu me Allah yake nufi da wa ahidna mun yi umarni ko mun yi horo me ake nufi da ahdudin qala amruhu yace umarni ake nufi وقال سعيد بن جبير سعيد بن جبير يا فدا روايه daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace abinda ake nufi da su tsarkake dakin daga masu dawafi da ƴan gari da baki da masu sallah sai yace min al-awsani tsarkakewa farko da zasu yi wa dakin shine su raba shi da gumaka su raba shi da shirka domin da Ka'aba cike take da gumaka da manzon Allah ya fito Makka yazo ya fara rusa gumakan ya fitar da su gumaka 360 to sannan duk wani gunki da yake yankin kasar manzon Allah ya tasa ana zuwa ana rusa su to farkon tsarkin da zaka yi wa dakin bauta shine karka bari a hada Allah da wani a cikin sa amma ba wai tsarki kawai na kafesa masa turare ko ka turare ko ka share datti ba wannan ma tsarki ne amma wanda ya fi shi muhimmanci shine tsarki na daudar shirka tsarki na gumaka tsarkakewa daga yiwa Allah madaukakin sarki tarayya domin idan dakin bauta ya zama ana kiran wani ba Allah ba to dauda ce da shi koda a share yake koda akwai kanshin turare a cikin sa daka Abdullahi dan Abbas yace tsarkin farko shine kawar da gumaka daga wajen kuma an yi haka to sannan yace fadin salita'ifina wal akifina ya maimaita kusan abubuwan da muka fada a baya ibn kasir a ƙarshe yake cewa wa tadhhirul masajid ma'khudun min hadhihi al-aya tsabtace masallatai da kulawa da kulawa da su an samu asalin sa ne daga wannan aya har ya zama masallatai ana budget na shara budget na kawo turare budget na samar da kyakkyawan yanayin da masallata za su ji dadi to wannan ayar ita ce tushe a ƙarƙashin wannan daga nan ne aka samu waɗannan ayyuka kuma wannan yake nuna maka darajar masallaci annabi bai wuce isharar masallaci ba a baki ne yanzu kai da za a ce ka share sai kaga an wulakanta ka ko kuma kai baka share amma masu share ka ne musu kallon wulakantattu to wannan yana nuna baka san kimar dakin Allah ba ku lura da kyau za ku ga Ka'aba cikin dakin Ka'aba ba sauran masu share ne suke share shi ba kun san suwa suke share shi sarkin Makka sarkin Saudi Arabia duk shekara shi yake zuwa a bude masa ya shiga da tsufan sa ya durkusa ya share to aikin da Ibrahim yake yi shi ya isa yace ba zai ba sanin kimar wajen ne yasa su suke yi da kansu to daka wannan yake nuna mana cewa kula da dakin Allah ba karamar falala bace ba ba gajiyawa bace kaga mutun yana sharar masallaci shi yasa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata bakar mace a Afirka ita take share masallacin annabi sai sahabbai suke mata kallon kamar ba ta da kima sai wata rana annabi sun dauka mu annabi bai san da ita ba wata rana kawai sai annabi yake tambaye su ina matan nan da take mana shara suka ce ai ba ta da lafiya ne yace ku kai ni in gaishe ta manzo Allah ya je gaishe ta sai yace idan ta rasu ku sanar da ni ni zan mata sallah sallallahu alaihi wasallam cikin kaddarawar Allah bata mutu ba sai tsakar dare annabi ya rufe kofar gidansa tana mutuwa sahabbai suka yi sauri suka yi mata sallah suka binne ta ana zuwa sallar asuba da annabi idan da sallah ya juyo ce ya labarin matan nan suka ce ta rasu yace mu je a mata sallah suka ce ai mun binne ta yace ba na ce ku gaya mun ba suka ce ai mun ga dare yayi ka rufe kofa bai kamata mu fito da kai ba sai ce ku kai ni kabarinta aka kai shi kabarinta ya je ya mata salatul ga'ib ko salatun alal qabr ya mata sallah tana cikin kabari to yanzu wannan sallar da annabi ya mata a cikin kabari kana tsammanin akwai wani awad da za a ba mutun da ya kai shi kuma Allah ya nuna muhimmancin aikin ta ne muhimmancin aikin ta ne da haka mu daina wulakanta masu hidiman masallaci hidiman masallaci falala ce babba zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub وذاك اكرشي الامام الامام ابن كثير يكي تشوا روى ابو جعفر ابن جرير عن جابر قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم بيت الله وامنه النبي ابراهيم شيني wanda ya roki Allah ya sanya Ka'aba ta zama gari mai alfarma sannan kuma mutanen garin suka zama masu aminci sai manzo Allah ya ce wa inni haramtul madinata nima na roka wa madina irin wannan shine kamar addu'ar da annabi Ibrahim yayi a baya wa amnan wa tatbu min maqami Ibrahim wa musalla ibn kasir ya ce wa qad waradat ahadith ukhra tadullu ala anna Allah harama makka qabla khalqis samawati wal ard haqiqa wasu hadisan da yawa sun nuna Allah ya haramta garin Makka tun bai halicci Makka sama da ƙasa ba to shine abin da na gaya mana a baya daman a ilimin Allah Makka za ta zama harami ma'ana gari mai alfarma to sannan sababin kuma shine Ibrahim ya zo ya roka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya nuna mana ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana saboda lokaci dole za mu tsaya nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba da lada